sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar 11 ga watan Afrilu na shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakubu Makeri, sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yanke shawara akan ranar sake buɗe Amurka wata muhimmiyar shawara ce da ya taɓa ɗauka a rayuwarsa. Yayin da Prime Minister Italia Giuseppe Conte ya ƙara lokacin dokar hana zirga-zirga a ƙasar zuwa 3 ga watan Mayu, za a gudanar da wata ibadar shekara ta Shroud of Turin a kan yanar gizo a yau ranar Asabar mai tsarki. Haka kuma hukumar kiwon lafiya ta WHO ta yi kashedi cewar cutar COVID-19 na yaɗuwa a yankunan karkara a Afirka cikin wani yanayi mai fargaba. Akwai kuma buƙatar ɗaukar matakan gaggawa.
Kanin labaran kenan, a cikin shirin namu ne za ku ji cewa yawan adadin masu ɗauke da cutar coronavirus a Najeriya ya ƙaru zuwa 305. To ko me jama'ar garin Daura suke cewa game da hana zirga-zirga da gwamnatin jihar Katsina ta kakabawa garin?
Babu wani tanadi wanda mahukunta suka yi wa al'umma wanda har za su zauna a gidajensu, wanda kuma wannan abin shi ne za su ci. Babu wannan tanadin wannan.
A jamhuriyar Nijar kuwa ofishin jakadancin Amurka ya gargada Amurka mazauna kasar da sun mutunta dokokin da kasar ta saka don daƙile yaduwar cutar COVID-19. Haka kuma za ku ji kiran da wasu matasa daga jihar Plateau suka yi wa gwamnatin Najeriya bayan da suka yunƙuro don ba da gudunmuwarsu wajen daƙile cutar COVID-19. Sannan muna tafa da shirin A Dawo Lafiya wanda Babu Yakubu Makeri ke gabatarwa, sai kuma ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin waɗannan duka, bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Babu Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yanke shawara akan ranar sake buɗe Amurka wata muhimmiyar shawara ce da ya taɓa ɗauka a rayuwarsa. Ya faɗa a jiya Juma'a cewa zai auna amfani da rashin amfanin wannan shawarar tare da masu bashi shawara akan kiwon lafiya da tattalin arziki. Abinda ba iya gano nan da nan ba shine ko sauran jihohin ƙasar za su biyo sahu akan matakan na Trump. Trump dai bai rufe ƙasar a hukumanci ba, sai dai ya baiwa kowane gwamna ya yanke shawara akan jiharsa. Trump ya faɗa cewa yana son ya sake buɗe ƙasar a ranar 1 ga watan Mayu. Daraktan cibiyar cututtuka masu yaduwa ta Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya faɗa wa CNN cewa bazon cutar ce za ta nuna ya dace a buɗe ƙasar ko a'a. A don haka ya yi kashedi cewa gaggawar ɗaukar matakin buɗe ƙasar ka iya ta'azzara yaduwar cutar. Yayin da kasashen duniya da dama suke zama a cikin gidaje domin daƙile yaduwar mummunan cutar, har yau ne kamuwa da cutar na ƙara yin sama. Yayin da Prime Minister Italia Giuseppe Conte ya ƙara lokacin dokar hana zirga-zirga a ƙasar zuwa ranar 3 ga watan Mayu, za a gudanar da wata ibadar shekara ta Shroud of Turin a kan yanar gizo a yau Asabar mai tsarki, lamarin da zai baiwa 'yan ƙasar daman yin addu'o'i ga kawo ƙarshen wannan annobar coronavirus. Akwai addu'ar da za a yi a gaban wurin ibada da za a nuno kai tsaye ta yanar gizo tare da abin kyallin da mutane da dama suke zaton likafani ne da aka bisa Isa Almasihu. Bayan sama da wata guda da hana zirga-zirga da kuma wannan lokaci mai tsarki a rayuwarsu, mutanen Italiya suna neman mafita da zai gaggauta kawo ƙarshen wannan zama wuri ɗaya da suke fama da shi. Babban Bishop Torin Cesar Nusiglia ya ce ya samu dubban wasiƙu daga dattawa da manya da ma matasa masu lafiya da marasa lafiya suna kira gare shi a wannan mawuyacin hali da kuma wannan mako mai tsarki da ya bada dama a gudanar da addu'a a gaban ɗakin ibadar Shroud. Nusiglia ya amsa buƙatun nasu kuma ya amince zai jagoranci addu'a da ibada wadda mabiya addinin Krista suke kyautar zato muhimmi ne a gudanar da shi a ranar yau Asabar mai tsarki. Papa Roma Francis ya bayyana matuƙan farin cikinsa akan shawarar buɗe ɗakin ibadar na Shroud, sai dai an tilastawa mutane su zauna a cikin gidajensu su kalli ibadar addu'o'in kai tsaye ta yanar gizo tare da nuna hotuna da aka baje. Hukumar kiwon lafiya ta WHO ta yi kashedi cewa cutar COVID-19 na yaduwa a yankunan karkara a Afirka a cikin wani yanayi mai fargaba, kuma akwai buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin ƙarfafa sashen kiwon lafiya a nahiyar da ya taɓarɓare. Alƙalo ma na baya-bayan nan akan yaduwar cutar coronavirus a duniya sun nuna mutane 1.5 million ne suka kamu da cutar, wasu 92,000 suka mutu. Hukumar WHO ta tabbatar da sabbin kamuwa da coronavirus 8300 a Afirka da kuma mace-mace 400. Alƙalumar na da daga hankali idan aka kwatanta da sababbin kamuwa da cutar a wasu wurare. A halin da ake ciki, Director WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi kashedi akan cutar da ke yaduwa, lamarin da yace zai yi wuya matuƙa har sai Afirka ta samu taimakon ƙasa da ƙasa domin farfado da tsarin kiwon lafiyarta. A wasu kalaman albishir, Tedros ya ce akwai alamar annobar coronavirus ta fara sassautawa a wasu kasashen nahiyar Turai da ta yi barna sosai kamar su Spain da Italiya da Jamus da kuma Faransa.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leƙa taskar rahotanninmu. Kuma daƙila cututtuka masu yaduwa a Najeriya ta ba da sanarwar ƙarin mutanen da ke dauke da cutar COVID-19 a ƙasar ya zuwa 305. Sai dai wasu mazauna garin Daura na jihar Katsina sun bayyana kokensu na matakin da gwamnatin jihar ta dauka na hana zirga-zirga. Kilma Babangida Jibrin ya aika mana da ƙarin bayani.
A sanarwar da cibiyar ta fitar ta shafinta ta Twitter ta ce an samu ƙarin mutane 17 da suka kamu da cutar ta coronavirus, 8 daga Lagos, 3 daga jihar Katsina, sai 2 a Abuja, sai kuma jihar Niger. Da ita ma ta shiga layin jihohi masu dauke da wannan cuta da mutum daya, inda kuma jihar Kaduna da Anambra da Ondo suke da mutum daya. Kawo yanzu dai waɗanda suka rasu sakamakon kamuwa da wannan cuta a Najeriya suna nan a guda akwai, sai kuma mutane 58 da suka samu warkewa. Yanzu haka dai hukumomi a jihar Katsina sun kagaba dokar hana yawo tun daga yau a garin Daura sakamakon rahotannin da aka samu tun farko na mutuwar wani likita, kana kuma aka samu wasu danginsa da cewa sun kamu da wannan cuta. Matakin dai bai yi wa wasu mazauna garin na Daura dadi ba, kamar da suka shaida mani.
Sunana Sadi Saidu daga nan garin Daura, wanda kuma mazaunin cikin garin Daura ne. To a daidai wannan lokacin da mahukunta jihar Katsina suka sanya wannan doka a garin Daura ta hana shiga da fita da kuma jama'a su zauna a gida sakamakon maganar wannan cuta da ake ta COVID-19. To a daidai wannan lokacin da garin Allah ya waye da safe, mutane sun fito daidai gwargwado suna uzurrukan su kamar yanda suka saba idan garin Allah ya waye. To anan muna ganin da cewa yana da wahalar gaske a ce al'umma su iya jure irin wannan doka, musamman idan muka yi la'akari da yanda al'umma mafi akasarin su suke rayuwar tsuntsu a kullun. Abin da za su ci sai sun fita sun nema, sannan za su same shi sannan su ci. Babu wani tane wanda mahukunta suka yi wa al'umma wanda har za su zauna a gidajensu, wanda kuma wannan abin shi ne za su ci. Babu wannan tanadin wannan.
A da farko sunana Safiyana Ahmad Daura. Ina magana ne dangane da doka da aka sa ta rufe garin Daura ba shiga ba fita. Ina kira da gwamnatin jihar Katsina da ta dubi, Allah ta dubi annabi, ta kawo hanya wata laka zai samu sauki. Da farko dai ita masarautar Daura gabaki ɗayanta masarauta ce mai bin dokar da aka shimfiɗa mata. Saboda gwamnatin jihar Katsina da za ta sa dokar nan, mun yi tunanin za ta bi wata hanya mafi sauki wadda talaka zai samu sassauci a rayuwar shi. Sannan ta kama akalla ta bada notice a turance kenan na kaman kwana 2 akan wannan abu, mutane su san abin da za su yi. Saboda wasu mafasai sun fita su nemi abin da za su ci da safe, su nemi abin da za su ci da rana, su nemi abin da za su ci da dare.
To sai dai kuma a sanarwar da gwamnatin jihar Katsina ta bayar, ta ce ta dauki matakin ne domin kare lafiyar al'ummar Daura da jihar Katsina da kuma ƙasa baki ɗaya daga wannan cuta ta coronavirus. Da yanzu haka ta kama mutane kusan miliyan 2 a faɗin duniya, sai kuma mutane fiye da 100,000 da suka rasa rayukansu, da kuma mutane fiye da kusan 400,000 da su kuma suka warke. Yanzu haka dai mutane kusan 20,000 ne suka rasu a ƙasar Amurka sakamakon kamuwa da wannan cuta. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin daga Najeriya, bari mu leƙa makwabciyar ta Jamhuriyar Nijar. Yayin da adadin masu cutar coronavirus ke karuwa a kowace rana a ƙasar, ofishin jagadancin Amurka a birnin Yamai ya gargada Amurka mazauna Nijar su mutunta ka'idodin da gwamnatin ƙasar ta shimfiɗa da nufin daƙile yaduwar cutar ta COVID-19. Kilin Murya Amurka a Yamai Sulaiman Mumin Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
A faifan bidiyon da aka raraba wa manema labarai, ofishin jagadancin Amurka a Nijar ta hanyar kakakinsa Madam Cynthia Fabi ya gargadi Amurkawa da su kasance masu biyayya ga tsarin da hukumomin jamhuriyar Nijar suka shimfiɗa da nufin daƙile yaduwar cutar coronavirus.
Tous les personnels du gouvernement américain, y compris les militaires,
tace dukkan ma'aikatan gwamnatin Amurka a wannan kasa har da sojoji na bin dukkan umarnin da gwamnati ta bayar a nan Niger ciki kuwa har da tsarin killace kai wanda ya zama dole ga kowa bayan dawowa daga wata kasar waje
obligatoire à l'entrée au Niger
a dai bangare ofishin jakadancin Amurka ya sake tunatar da Amurkawa mazauna Niger muhimman matakan nan da aka bayyana a matsayin rigakafin kamuwa da cutar COVID-19 Alhaji Idi Bara'u shine jami'in hulɗa da manema labarai a ofishin jakadancin Amurka
kamar kiyaye shiga cikin cinkoson jama'a kiyaye taba idanuwa hanci da baki da kuma wanki hannaye kai a kai da ruwan sabulu a ƙarƙashin wato ruwa masu gudana ko pompo alal misali idan damar haka din tayi al'ummomin wato Amurka da kenan akwai farahulla masu aiki a ofisoshi kama ofishin jakadancin Amurka cibiyar raya al'adu da kwai kuma masu kayan sarki cewa da sojoji waɗanda ke bada gudunmuwa a cikin abin da kuka sani na taimaka ma Niger ga kare ƙasarta daga ayyukan ta'addanci akwai kuma baki kamar waɗansu da suka zo ɗan yawon buɗe ido ko kuma masu zaman kansu waɗanda ke da hulɗa da ƙungiyoyi daban-daban kamar ƙungiyoyin raya karkara ko ƙungiyoyin wato taimaka ma ƙasar Niger ta fannoni daban-daban
a ƙarshen watan jiya ƙasar ta Amurka ta kwashe wasu ma'aikatan ta kimanin 67 daga jamhuriyar Niger zuwa gida wato mako guda kenan bayan bullar annobar cutar corona Bayanan ma'aikatar kiwon lafiyar Niger na nunin adadin waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19 daga ranar 19 ga watan Maris zuwa jiya Juma'a 10 ga watan Afrilu ya kai 448 daga cikin mutane 1692 da aka yi wa gwaji. A tsawon wannan lokaci mutane 41 ne suka warke daga wannan cuta yayin da aka bayyana cewa mutane 11 sun riga mu gidan gaskiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Sule. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Kwanaki biyu kenan da Pakistan da India suka shiga cikin wani sabon rikicin soja a yankin Kashmir da ake takaddama a kai da ke tsakanin iyakokin kasashen guda biyu inda bangarorin ke zargin juna da takalar fada. Wani mai magana da yawun sojin Pakistan ya fada a yau Asabar cewa akalla fararen hula shida ciki har da kananan yara sun ji raunuka a bangaren ta na yankin Himalayan. Manjo Janar Babar Iftikhar ya zargi sojin India cewa sun yi amfani da atilari da wasu muggan makamai bisa ganganci suka auna ƙauyuka dake kusa da iyakar Kashmir wanda ake aiwatar da shirin tsagaita wuta da aka fi sani da log. Rundunar sojan Pakistan sun maida martani daidai wajida kuma wanda ya daidai da makaman da suka ce India ta yi amfani da su wurin auna yankin lamarin da ya tada rikicin. Anata bangare India ta zargi sojojin Pakistan da fara kai mata hari wanda ya sanadiyar ayyukan soji akan wurare da ƙauyukan dake bangaren ta a yankin Nalog. Daga ƙarshe kafar yanar gizo ta taka rawa ta musamman game da yaduwar cutar coronavirus wacce ta baiwa biliyoyin mutane da suka saura a cikin gidaje daman sadarwa tsakanin su. Yayin da aka hana zirga-zirga a kasashe da dama daga New Delhi na India zuwa Cape Town na Afirka ta Kudu, miliyoyin mutane ne suke amfani da yanar gizo wurin daukar karatu da kuma yin ayyuka. An kirkiri wata fasahar da ake kira hackathons inda masana harkokin computer suke bada taimako ga duk wata matsalar da zata taso a computer. A wannan lokacin rukunin hackathons sun fitar da wata taswira na bayanin COVID-19 a Estonia inda batun kutsen yanar gizo ya fara. Wasu rukunin masu taimakon kuma sun kirkiri tambayoyi da wani shafi na ma'aikatan sa kai da ke da ilimin kiwon lafiya. Kasashe da dama dai sun sa kai a wurin amfani da shafin.
Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu. A Najeriya, kokarin neman hanyoyin yaki da cutar coronavirus da ta zama annoba a duniya. Wasu matasa biyu a jihar Plateau sun gyara wasu na'urorin taimakawa marasa lafiya. Shakar numfashi a asibitin kwararru dake Jami'ar Tarayya ta Jos. Zainab Babaji gare ki.
Matasan wanda 'yan asalin jihar Plateau ne, Williams Yang da Nura Jibrin Hassan, sun shaida mun cewa duk da shike ba su taba ganin na'urar da ake taimakawa marasa lafiya shakar numfashi ba, sun gwada basirar su suka tada waɗansu na'urorin da suka lalace a asibitin koyarwa ta Jami'ar Jos don taimakawa waɗanda ke da bukata. A cewar Williams Gang, bukatar bada tashi gudunmawa don taimakawa marasa lafiya ya ingiza shi binciken sanin na'urar ventilator.
A kowane a duniya ana ihun ciwon. Shine saura na zo na daki na ina kan kallo CNN na ga US President Donald Trump kenan. Ina ce suna neman ventilator 50,000 ventilator. Na canza wani station kuma suna ga wani president kuma again ya suke ina neman ventilator din shi ba. Suna ce to wannan ventilator menene ake cire shi ventilator ne bare ni ma sai na ga yanzu shin na hura ne wanda idan mutum baya da lafiya bai iya nufashi ba, so an sama mutum sai daga dan taimake mutum ya bashi nufashi kafin a yi mishi treatment.
Amma dama kun taba yin wannan aikin ne ko kuma wannan ne karo na farko?
Ba mu taba mu ganin ventilator ba. Ke san ventilator ana ajiye shi mostly a lokaci a ICU ne. In kin je za hana ce ta ba ku shiga ba, fara aiki na kan ventilator kenan. Kamar kana kin ga wannan machine shi ma ba mu taba mu yi takan shi ba, amma kin yanzu za mu yi takan shi.
Nan gaba za ka iya hada wato irin waɗannan injina.
In Allah ya da. Gaskiya shi ne mu a Najeriya muna da ilimi sosai, muna da baiwa sosai. Ya kamata gwamnati su hanima irin mutane masu ɗan baiwa din nan so da a samu a hada kan su gaba kidaya. Kuma ya zama wanda za ka kai su just din kara da ilimi na kai sa tura su su kai just din su kara ilimi. And ya kamata gwamnati ta kara investing kuɗi sosai a wurin makaranta, wurin karan ilimi.
Shi ma Nura Jibrin Hassan wanda ya ce sun hada kai da Williams Gang sun kuma yi nasarar tada na'urar shakan numfashi biyu da kwalbar da ake sanya yaran da aka haifa ba su kosa ba.
Ina zo ne ina ta tunanin me za mu yi yadda wannan alogo ya shigo wajen taimaka ma jama'a. Ina yi tunanin da daddare washe gari sai ga Williams ya kira ni. Shi ne ya ce to shikenan in zo mu je Jute. Akwai wanda ya fara dubawa ya ga there's possibility za mu iya gyarawa.
To yanzu me kake ganin kamar hukumomi za su yi domin ƙara ma irinku ƙwarin gwiwa don gudanar da irin wannan aikin?
Muna roƙo su tallafa mana irin kayayyakin ayyukan gyare-gyaren nan haka. In za su ma gina ministry din ne ma wanda za a riƙa yin production din ma su jawo matasan ƙasar nan hada hannu saboda mu ci gaba da gina kasan nan.
Akalla kowace na'ura na ventilator na kaiwa naira miliyan 18, kuma sau da dama in sun lalace sai an nemo kwararru da ake kashe dimbin kuɗi. Professor Francis Aba Uba da ke likitan yara a cibiyar lafiya ta Jami'ar Jos ya yaba da kwazon matasan wanda nasarar suna gyaran na'urar da ake binciken kwakwaf a ruwan cikin dan adam. Professor Francis Uba ya ce tun farko ya yi tunanin aikawa da na'urar zuwa kasar waje ne don gyara, wanda ya gane cewar kudin da zai kashe ya gwammace sai sabo.
Everywhere in the world where technologies like this grow.
Yace a duk kasashen duniya da ake samun ci gaba wajen ayyukan fasaha, ɗaiɗaikun jama'a ke nuna sha'awa su kuma hada kai da masu irin wannan fasaha. Professor Francis yace in har hukumomi za su sa ido su zakulo irin waɗannan masu fasaha su tallafa musu, ina gaya miki za mu iya kirkiran kayayyakin asibiti mu kuma saida a kasashen duniya.
People export hospital materials.
Williams Yang da Nura Jibrin dai sun jaddada cewar zuwa nan gaba da yardar Allah da tallafi za su kirkiro na'urorin da za su taimaka wa al'umma a fannoni daban-daban. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
A tafiya, a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC ke sallama da ku a daidai wannan lokacin. A shirinmu na makon da ya gabata mun fara tattaunawa da Isa Ali, shugaban wata kungiya mai fafutukan kiyaye hatsari a Accra mai suna VALS, inda ya bayyana mana matakan da gwamnati take dauka lokacin hana zirga-zirgar jama'a domin dakile yaduwar cutar coronavirus a biranen Kumasi da Accra da kuma yadda matakan suke shafan sufuri a yankunan. Isa Ali ya dauko mana bayani akan abubuwan da yake gani idan aka ci gaba da su za su taimaka wa harkokin sufuri har ma bayan batun coronavirus. Ga ci gaban hiranmu.
Saboda kaga in an ka shiga cikin mota sai ka ga kamar mutane sun mandu da duna ka gane so mu da dadin mu ne a ce wai yanzu kujera da ke dokan uku dai an doki biyu gaskiya mana dadi sannan kuma su ma motocin da kuma ke dokan biyar taxi su kuma su ma an yi abin su aka nan gutu gaskiya zai mana dadi don kaluba yau shi ciwon corona da ya zo nga samu ci Allah dai ya kiyaye amma kuma ya farkar da mu kan ababai da dama especially kan batun tsafta ta gane kan batun tsafta ai kamata ne a ce ba ma ciwon corona ba mutum ma ko me kai ba ka iya ka wanke hannunka da sabulu kuma da ruwan da ke su ba kaga alhairi da ma yanzu haka in ka je sai mu ce terminal inda motoci sai mu ce terminal ke nan
ta jin mota
aha yanzu wani madaukin mota duka ba ka shiga mota sai ka wanke hannunka da sabulu ko in one station yanzu muna da shi zaka wanke hannunka ne da kyau sai ka shiga mota saboda me a kiyaye sauran fasinjoji da wannan ciwon corona ai wanga shiri na biyu ga kaga in an yi an fashi ma kaga za mu samu ci gaba saboda za mu karu ne tsafta ne kaga ne bayan an rage jama'a nan kuma sai wurin wanke hannu kaga wurare biyu ga mun ka duba gaskiya sai ka muna ci gaba amma su ma yan motoci na kira su ma rokon da suke yi ne in za a fashi aka nan kuma ya fi gwamnati kuma ta rage kudin mai inda gwamnati ta rage kudin mai to su ma za su iya su ci gaba da irin shirin ga koma bayan corona
to akwai wani ilimi da kuke ba su ko wani karatu na musamman yanda za su iya su yi aikin su a daidai wannan lokaci ba tare da samun matsala ba tunda ma sun fara kokawa akan zancen kudin mai
to gaskiya shi gabanin ma a soma shi wanga lockdown na Accra da birnin sai mu ce kuma shi da kasuwa kaga wani lokaci an so ma a hana su aiki ne sam an so a hana motoci ba motar da za ta yi aiki amma da gwamnati kuma ta duba saboda gaskiya in an ka hana su aiki sha'anin ciyarwa zai kawo mana matsala saboda mun ka duba kasashen mu na Afirka yanda da kasashen turai kaga irin shirin da yan turai sun kai ko baka aiki ma za a iya a ciyar da kai ba mu da irin wannan shirin Afirka saboda in mun zo ma in za mu yi batun ma doka sai mu ce ba mu da wannan shiri kuma an sun kai zama bakwai biyu gaskiya zai kawo musu matsala to cikin kiyayewa gwamnati ta ce ba damuwa an yarda su yi aiki amma kan wanga sabon shiri sai su ma sun ka yarda kamar haka sun yi aiki kai saboda shi yanzu dai sai mu ce bature ne ya ce wai yanzu ne kan consensus ake aiki suna aiki ne kan fahimtar juna yanzu aikin da ake yi kenan ka gane saboda su ma su samu azzikin da ko abincin da za su ciyar da iyalansu ma hana zai kawo damuwa so kan kiyaye wannan su ma su yarda cewa kamar gabanin wani ya shiga mota gaskiya dole ne mai shi ya wanke hannu to akwai wasu kuma da su gaskiya kan titi sun ke dokan mutane fasinjoji su ba su da sai mu ce station kenan wurin dokan fasinjoji su kuma fahimtar da dacewar da an kai da su ne kowane mota ya fi akwai abin da Bature ke ce wai sanitizer wani abin da ya ke tsaftace hannu kuma akwai wanda kuma at least sai mu ce shi alcohol ke ciki ke da alcohol base ke na da ya wuce ne 70% wanda yake da karfi zai iya ya kashe sai mu ce cututtukan corona dai da wasu cututtukan da dai an ka sani yana tafiya da dauda
yawa to isa menene darasi da kake ganin za a iya dauka a cikin wannan abu koda ba corona ya kare
na farko tsafta sannan na biyu gane cewa kamar gaskiya akwai talauci da dama ya za a yi gari ta iya ta samu abinci ta ciyar da sai mu ce mutanen ta na biyu kenan mun ce batun food security kenan abinda turawa za su faɗi kenan na biyu kenan food security ya za a yi irin matsalolin da sun tashi jama'a za su samu abinci su ci ba da wani wahala ba sannan na uku kuma wanga corona kuma gaskiya ya farkar da mu kan sha'anin talauci saboda mun samu wasu ba su da wuraren kwana kaga ne aikin da suke yi ne sai mu ce in sun ka kai aiki da safe sai su samu wurin cin su ba su da wurin kwana ba san yanda za da wadanda mutane ba sannan kuma sai mu ce na karshe kuma gaskiya mun doki limi da dama cewa kama ma ai motoci in aka rage yawan motoci ma kan titi ma yana iya ya kawo mana alhairi kuma an aka ace yan sanda kuma kan titi kuma yana iya hana hasari don yanzu da kowanne titi kashi kowanne titi akwai yan sanda da dama saboda shi ya bar matuki kowa na tuka mota yanda aka sani yanda kuma ke tafiya don da wuya ka ga kaman wanda bai da takarda license dina ya ta wai zai tuka mota saboda irin tsoro da ake da yan sanda
anan ne kuma zamu ja tsaya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin shi Isa Ali shugaban kungiyar Val mai fafutukan kiyaye hakan da a birnin Accra da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da daidaita mana sautin shirin Baba Yakub Makiri ne daga nan Washington nake sallama da ku an huta lafiya kuma a dawo lafiya
A gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar Talaka. Yace assalamu alaikum biyoye Hausa muna jinjina ga daukacin likitocin duniya a bisa ga yadda suke tsayawa haikan don kula da masu fama da annobar coronavirus mai yaduwa kamar wutar daji fatan mu dai Allah ya mana tsari da ita sakonmu na gaba ya fito ne daga Buhari Haya Unguru jihar Yobe yace assalamu alaikum biyoye Hausa haƙiƙa mun gamsu da matakan gwamnatin kasar mu Najeriya game da annobar COVID-19 tabbas gwamnati tana bakin kokarinta fatan mu dai Allah kawo mana karshen wannan annoba a duniya baki daya sako daga Usman Shitu Mahute yace samun karuwar mutanen da suka kamu da cutar numfashi ta COVID-19 a Najeriya zuwa 305 yayin da mutane 7 suka mutu sakamakon cutar wani abin takeici ne da fatan hukumomi za su ci gaba da daukan matakan da suka dace wajen kawo karshen yaduwar cutar sako daga Abubakar Kawu Girgir yace salam biyoye Hausa akwai bukatar hukumar tace finafinan Kano ta rika aikin ta akan gaskiya da adalci domin har yanzu akwai masu zarginta da cewa siyasa ce ke sanya ta tazartar da wasu hukunce-hukuncen wanda kuma hukuncin ya fi yawaita akan mutanen da suke adawa da gwamnatin sai sako daga Mahmud Salihu gauran nan moda zamfare yace muna fatan gwamnatin Najeriya za ta samu damar aiwatar da kasafin kuɗin shekarar nan da ta yi wa kwaskwarima saboda matsalar da tattalin arzikin duniya ke fuskanta daga annobar coronavirus domin kaucewa fadawar kasar mu a cikin matsalolin tattalin arziki fatan Allah ya muna maganin wannan annoba amin sako daga Hafizu Balarabe Gusau yace muna kira ga hukumar da shugaba Buhari ya bayar da umarnin ta raba wa al'umma tallafi a Najeriya da ta tashi tsaye haikan wajen tabbatar da tallafin ya kai inda ya kamata ya kai domin tabbas halin da ake ciki mabukata na neman agajin gaggawar tallafin abinci yadda ya kamata sakonmu na karshe ya fito ne daga Namiro Umar Makire yace fata na garin Lamiri muna fatan Allah ya sa zuwan likitocin kasar China a Najeriya ya zama silan magance wannan annobar cutar COVID-19 da take addabar al'ummar kasar mu amin yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya
Shugaba Amurka Donald Trump ya ce yanke shawara akan ranar sake buɗe Amurka wata muhimmiyar shawara ce da ya taɓa ɗauka a rayuwarsa. Ya faɗa a jiya Juma'a cewa zai auna amfani da rashin amfanin wannan shawarar tare da masu ba shi shawara akan kiwon lafiya da tattalin arziki. Hukumar kiwon lafiya ta WHO ta yi kashedi cewa cutar COVID-19 na yaduwa a yankunan karkara a Afirka a cikin wani yanayi mai fargaba, kuma akwai buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin ƙarfafa sashen kiwon lafiya a nahiyar da ya taɓarɓare. Alƙaluma na baya-bayan nan akan yaduwar cutar coronavirus a duniya sun nuna mutane miliyan 1.5 ne suka kamu da cutar, wasu 92,000 suka mutu. Hukumar WHO ta tabbatar da sabbin kamuwa da coronavirus 8,300 a Afirka da kuma mace-mace 400. Alƙalumar na da ɗaga hankali idan aka kwatanta da sababbin kamuwa da cutar a wasu wurare.
masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Baba Yakub Makeri da ya karanto labarai da kuma Hailu da ya taimaka wajen hada shirin da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare.
La meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sur...